نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيو من رانر يوم من رانر العربة وند يو ذو الحجة yana da kwana 24 ko da biyar 25 1442 hijriya kuma yau ya daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya. Allah ya sake hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka wanda za mu dora akan abinda muka fara na bayani akan Al-Hafiz Ibn Hajar, Allah ya tsamta da rahama, Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Ahmad Ibn Ali Abu Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani, duriya akan abinda muka yi na tarjumar sa a wancan lokacin, za mu samu cewa Allah subhanahu wataala ya dora shi akan da yawa daga cikin malaman da ya rayu a lokacinsu, har ta kai ana tinkaho da shi a hadisi, har ana ce masa hazamil muhaddisin. Ya kai jallin da idan ya yi ta'akkuli ya ci jin duniyar malami, ko da magabaci ne, akan abin da ya shafi tarihi da kuma kwarewa ta hadisi, ana iya sallamawa Ibn Hajar, Allah ya jikansa da rahama. Imam Zahabi Shamsuddin kafin rasuwarsa, wanda Imam Zahabi ya rasu shekara ta 748, ya zama a dai tarihi idan Zahabi ya ce kaza dole a sallama wa Zahabi. Amma ga wanda ya kware a wajen auna maganganu na malaman hadisi da masana tarihi, idan ya samu ita wannan mai ciki ita wannan ba ta yin magana ita wannan ciki ke ba wacce kuke bukata ta waje ko ta a waje ne akwai wata ciki ne? Idan Imam Zahabi Allah ya tsamta da rahama ya yanke hukunci akan matsala, to sallama masa ake. To amma kamar sa'insa da ake iya samu a cikin tsakanin mudawwana da mustasar, wanne ne gaba ne tsakanin mudawwana da mustasar da muwadda? Muwadda ita ce gaba, sai ita hadisai ne da asa. Ko daga muwadda a girma su ne sai mudawwana, saboda ita mudawwana kai tsaye maganganun Malik ne da Ibn al-Qasim al-Utaqi ya rawaito daga gare shi, Asad Ibn al-Furat ya rubuta, Suhnun ya dawwana. Muktasar kuma na Khalil Ibn Ishaq al-Jundi, wanda kaga Muhammad Ibn al-Qasim ya rayu a ƙarni na biyu, ya rasu farkon ƙarni na tsakanin ƙarni na biyu da farkon ƙarni na uku. Khalil kuma kaga zai da kai ƙarni na shida. Malik kuma ya rayu a ƙarni na ɗaya, an haife shi a ƙarshen ƙarni na ɗaya, ya rasu a dab da ƙarshen ƙarni na biyu. Amma idan Khalil a cikin muktasar ya kawo matsala wacce ya saɓawa mudawwana a cikin wannan matsala, idan ka koma wajen ƙwararrun malamin malikiya suna rinjayar da maganar Khalil akan ta mudawwana. Haka idan aka samu saɓani tsakanin abin da yake a zahirin nassi a muwadda da kuma abin da yazo a mudawar a cikin mudawar ana ajana waɗannan tare cewa hadisi ne sahihi a cikin mudawar a wannan ba kowa ne zai iya gane ba sai wanda yake gogayya da matsalolin yau da gobe ko da yake akwai sababi amma tun da ba matsala ce ke tsoro ba yanzu muke tattaunawa to haka idan Ibn Hajar Zahabi ya faɗa abu a cikin siya ko ɗaya daga cikin littattafansa ko mizanin i'tidal fi naqdir rijal ko a cikin tarhibut tahdhib ko a cikin al-kashif ko a cikin al-mughni ko a cikin ɗaya daga cikin ko tarihul islam sai aka yi ta'a Ibn Hajar ya nakalto maganar Zahabi ɗin kuma sai masa ta'akkudi to idan ka zo wajen muta'akhirun in suka ga maganar Ibn Hajar suka ga maganar Zahabi kuma suka ga maganar Ibn Hajar ta saba wa Zahabi sukan yi jara'a ɗaukar ta Ibn Hajar ka san ko wanda zai saba wa Zahabi a sanin tarihi da bin diddigi a sallama masa to ya kai a ga an nuna shi da ya bari mu ba ku misali a tarjamar Salman al-Farisi Allah ya ƙara yarda a gare shi Imam Zahabi ya kawo tarjumar sa a cikin Siyaru Alamin Nubala sai Imam Zahabi yake cewa ya iso mana cewa annahu asha 50 sana an ce mana Zahabi an ce mana Salman al-Farisi ya rayu shekara 250 a duniya waƙila an kuma ce 50 sana wasu kuma sun ce shekara 350 Salman al-Farisi ya rayu ya ce da ya kawo 250 ɗin sai ce wala qadra aitul aqwala muzmi'atan ala zalik kusan na ga maganganun sun taru da yawa akan cewa shekarar sa 250 tunda shi ma Zahabi yana da masadir inda yake zuwa yake taro maganganu yake ebo su duk da ya tattara maganganun sai yace wallazi yadhharu li wal ilmu inda Allah amma ni bayan din na ga bibiya na ba a hankali abinda ya bayyana mini duk da cewa mun sani yana koma zuwa ga Allah annahu ma jawa ka samani gaskiya abin da na fulutsuwa da shi shine Salman al-Farisi bai zuwa shekara 80 a duniya dalilin ko saboda ya musulunta bayan ya kai shekara 60 ko bayan rasuwar manzara kuma ya yi shekaru da yawa kuma kamar irin wannan ba zai haihu ba kaza ka to Ibn Hajar da ya tashi a cikin al-isaba fi sabili as-sahaba sai ya kawo maganar Zahabi ya ce ƙalar Zahabi wanda yadda na gaya muku ɗin nan kila annahu aata 50 sana wa kila annahu aata 50 sana wa laqad ra'aytu aqwal mujtami'atan ala dhalika walladhi yadhharu li annahu ma jaa'a as-samaa fa ta'aqqaba adh-dhahabiyya sai tsaki imam adh-dhahabi an yabdi yati bil dunya sai yace to yanzu wannan abin da imam adh-dhahabi ya tafi zuwa gare shi saboda dalilin watakila ta'ammulin cewa kaza da kaza da kaza da kaza ita ce Imam Zahabi wanda a rinka malmani ufi an ya kunu na zalika min khawarikin adam suna yi masa al'irabun murnu'un na tsar ita hazami ɗin wata mata ce shi ne wani yake wata waka yake cewa ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنامي اذا قالت حزاني فصدقوها فان الحول ما قالت حزاني ولولا المزعجات من الليالي بعد بزي بر بچي بد دادين دكي cikin bacci ya dinga yawo yau ai bala'i ne yasa shi yawo haka in dai ka ji hazami ta faɗi magana to ka karɓi maganar hazami domin ba wata magana ta gaskiya sai wata hazami ta faɗa da shi ne ana so a ziga mutum sai a ce wani shi ne hazamin ƙauni an na ga wani malami a rubutunsa yake cewa fata'aqqabahu hazamin muhaddisi kai tsaye don ya rinjayar da magana Ibn Hajar ce sai imamu sai hazamin muhaddisi na kamar misali a ce ƙarshen magana ta malamin hadisi sai masa ta'aqqubi ya ce wallazi yadhharu li annahu ma jawaza as-samani a zahiri dai abin da yake nuna mana cewa wato bai huta shekara ta. To kun ga girman Imam Ibn Hajar kenan, Allah ya kansa da rahama, a wajen malamai hatta kai ana iya fifita shi akan da yawa daga cikin manya-manyan malamai, kuma Allah ya ji kansa da rahama ya karantar a manya-manyan makarantu na lokacinsa, wanda duk wanda ya karantar a irin wannan makarantun to kamar ana a yanzu ne a ce shi ne ministan ilimi baki daya. Ya karantar a misali ya karantar da tafsiri a al-madrasatul husainiyya da al-madrasatul mansuriyya, da kuma ya karantar da hadisi a makarantar al-bayrusiyya da kuma al-ziniyya da al-shaykhuniyya da wasu makarantu da yawa wanda Imam Tahawi a cikin littafinsa Abdul Lani ya kawo, wanda kuma duk wanda ya samu damar karantarwa a irin wannan makarantar to ana kirga shi a cikin manya-manyan malamai irin na wannan lokacin. Daga cikin abin da ke ƙara nuna wa duniya waye Ibn Hajar baiwar da Allah subhanahu wataala ya bashi wajen wallafa manya-manyan littattafai waɗanda suka zama izina duniya kuma ta karɓe su. Misali a abin da ya shafi hadisi, yana da littafin Ta'rifu Ahli Taqdis bi ma'rifatil mawqifin bi at-tadlis, wanda aka fi sani da tabaqatul mudallisi, wanda wannan littafin ne a iya sani na a dai babu ididdige malamai na hadisi na duk duniya har izuwa lokacinsa wa'anda suka shahara da ruwaya a cikin dawawun na sunna. Duk wani wanda kasancewa zai iya cewa an wane, kuma za a iya kiran wannan an ana tasa da sunan tadlisi. To Ibn Hajar gaba ɗaya ya tattare sifofin, ya karkasa su izuwa aji-aji. Aji na farko su ne wa'anda ƙalla tadlisuhu, kamar wane da wane da wane da wane. Aji na biyu su ne wa'anda la yudallisuna illa an siqa, su ne kamar wane da wane da wane, irin wanda suke intiqai a askalani. Sannan ne sharhin nukbatul fikr din a yasa masa nuzhatul nazar fi sharhi nukbatul fikr. Sannan littafin da Ibn Salah Usman Abu Amr Usman Ibn Salah al-Din al-Shahr al-Nuri Allah ya rahmata da rahama, lokacin da aka nada shi ya koyar a Darul Hadith al-Ashrafiyya da take Dimashqa, to ya fara yi wa almajiransa shifta da imla'in ulumul hadith, wanda aka fi sani da muqaddimatu ulumul hadith na Ibn Salah, wanda shine ya zama ya rufe kofa duk wanda zai rubutu a hadisi sai dai ko ya masa sharhi ko kuma ya masa ikhtisari ya takaita shi ko ya masa ta'akkuzi ko kuma ya mai da shi waka ko ya masa dajiya da nukat. To duk duniya ba a yi wata nukat, wani wata dajiya da gwalagwalan fa'idoji da aka rubuta wa littafin ba irin annukat al-Ibn Salah na al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Yana nan yanzu, yana nan akwai bugu ne mujalladi biyu na da ta haƙiƙa Rabi'u Ibn Hadi al-Markadi, kuma yana da kyau. Akwai Hudat Sari fi muqaddimati sahih al-Bukhari, wanda awam suke ce masa Hadai Sari, amma an samu da nuskar Ibn Hajar din a rubutunsa da kuma wata tsohuwar nuska ta Imam Tahawi da dabtin Hudat Sari ne ba Hadis Sari, wanda wasu katin din mujalladai ne guda biyu, wanda kamar map ne ya zana maka na Sahihul Bukhari. Duk wanda yake so ya fahimci meye Sahihul Bukhari in ya karanta Hudat Sari to ya gama. Da haka ni ina gaba ya halatta ga mutum ma ya koyar da Sahihul Bukhari, ya ɗauke shi ya buɗe ya fara karantar da shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-Imam qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala kitabu bad'ul wahyi babu bad'ul wahyi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddathana Abu Bakr kafin ka fara wannan. Ya zama wajibi a annaka fara sanin ya Sahihul Bukhari yake ka karanta Hudat Sari, domin littafi ne da ba a taɓa wallafa irin sa ba akan abin da shafi sahihul bukhari Allah ya ji sanar da rahama sannan uwa uba ga shi fatahul bari din da sharhin sahihul bukhari wanda imam shaukani muhammad bin ali ash-shaukani tare da ilimin sa da isassa da cikassa da fadewarsa a wajen sanin hadisi da kwarewa a wajen sharhi amma da aka tambaye shi aka ce alagabu tamara tunda kuma yayi sharhin sahihul bukhari amma da baki irin ana taruwa makaranta ce dubban mutane suna cika da yana yin karatun da yayi manya-manyan malamai suna zuwa da alƙalai da kuma awamun nas da irin masu son su zo su ji wa'azi da sauransu to kawai sai ya dawo yana yin sauri kawai da an zo kawai a maza a karanta a huce a maza-maza a karanta a huce ba a karantawa a kan isnadi to amma wata rana ya kwanta bacci kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa a wannan littafin da sunansa ba'ul lami yake ɗauke min sunansa shi shaukani ɗin to kawai sai mafarki sai ga sanani al'amiru sanani mai sabon salam sharhin da ruwan mara ya ce to da ya gan shi a shekara ta 1210 abu ya faɗa idan ban manta ya ce to ina kan abin hawa shi kuma yana ƙasa nainai da shi ya hau abin hawan ya ƙi nainai da shi in sauka mu tura abin hawan ya ƙi muka ci gaba da tafiya a haka ya ce to jara bai yi wa bayan hau kalamun kasiri mun yi maganganu da shi da yawa sai a cikin maganganun nasa ya ce ina iya tuna ya ce mun daɗaɗɗin isnada wata an na fi kalamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa malam ka tsaya ka tsefe isnadi kuma ka dinga zurfafawa ka shaka koshi ka fesar ka gunta ka fesar da lafuzan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam magana a dinga shafa kan hadisai bata taso ba a tsaya a bi diddigi yace sannan sai rungume ni ya dinga kuka ya dinga kuka har muka rabu da shi yace to wannan dai maganar cewa duk cikin isnada wata annabi kalamin sallallahu alaihi wasallam na gane ne yake nufi saboda ina karatun daga baya ya ce to sai na fahimci yana nufin in daina wannan karatun gudu-gudu in tsaya a yi karatu a tsanake in an zo isnadi a tsaya a yi a gama ko za a yi kwana nawa in an zo kan kalma in abin da ya shafi kalma ne a dinga shiga ana fita ana yi mutane bayani in an zo batun hukunci a tsaya a dandaƙe hukuncin in wani ma baya fahimta ya jira a zo wurin da zai fahimta ɗin wa'azi daban karatu daban in an zo an shigo da wa'azi a cikin karatun sai ya ƙaru da na to amma da aka ce masa ka zo kai ka rubuta sharhin sahihul bukhari yace ina la hijrata ba'da fatahi yace ai ba wata hijira kuma bayan fatahu makka an riga an yi rufe kofar sharhin sahihul bukhari to sannan ya zo yayi taghliqut ta'liq hadisai da imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya allake su a cikin sahihin sa kusan hadisi 1346 ko 1456 in ban manta ba to kusan ya sadar da su gaba ɗaya hadisan da bai sadar da su ba a cikin sahihul bukhari hadisai 160 ne su ne waɗanda ya kawo su mu'allaka kawai babu bai sadar da su ba to ibn hajar duka ya bi hadisan sahihul bukhari da suke mu'allaka ya sadar da su a cikin taghliqut ta'liq Allah ya ji kansa da rahama sannan ya zo ya taƙaice shi a cikin littafin at-tawfiq sannan kuma sai ya zo ya yi a tashwiq ila wasilin muhimmin min at-ta'liq shi ma kamar mukhtasar ne na taghliq at-ta'liq Allah ya ansa da rahama sannan sai ya zo ya yi ithaful mahara bi atras al-ashara da tattafai manya-manya guda goma ya tattara gaba ɗaya kowane littafi sai ya gididdiba hadisan ya mammai da su kalmomi to sai ya mutu tsarin dictionary kamar yanzu dictionary in kana neman kalma ai sai ka je ka buɗe harafin da ta fara da shi ko to shi ma kana buɗe harafin sai ka ga ya jero maka kalmomin misali da ka zo kalmar wali a babun wawun da lamu sai ce to hadisi min adali waliyan rawahu wana a cikin hadisi kaza wana a babi kaza haka atraf Allah ya ji kan Ibn Hajar al-Asqalani sannan yana da al-maqalibul 'aliya fi zawa'idil masanid masanidis samaniya ba ko wannan littafi sai ne bayanin sa bare shi ma wannan kadai hadda ce yana da at-talqisul hadith at-talqisul hadith adisha fiya mazhabul shafi'iyya ka samu littafi na takhrijul hadithai kun ga akwai asharul kabir na al-arrafi'i ko to shi asharul kabir din sharhi ne akan matanin fiqh na mazhabul shafi'iyya to shi kuma ibn hajar duk wani hadisi da aka kafa hujja da shi a cikin asharul kabir din ya tattaro hadisan ya bi su yayi musu irin yadda zailai yayi wa nasbur raya yayi littafin sa nasbur raya takhrijul ahadithul hidayah to haka shi ma din yayi kamar yadda Sheikh Al-Albani yayi Irwa'ul Ghalib shi bi takhrij ahadisi manarit sadid to shine yayi wannan littafin yanzu yana nan an buga shi a cikin mujallabi 8 manya manya a wannan maktaba ta gina shi ta buga shi a Arwa'ul Salaf da tahqiqin Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Musa rijalle shi afdal ta'id al-ihla da suna at-talqis abinnan da suna wannan yayi samu ya aka samu tani at-talqis al-hadith da suna litafa amma asalin shi a tahqiqin shi daktar idan ban manta ba zan gaya muku sannan akwai al-kashaf na zamakhshari litafin tafsir litafi ne mai matukar fa'ida din da cewa akwai matsaloli na aqida a cikin dangane da abin da shafi istizali amma dai abin da ya shafi lugha da balaga ta Qur'ani gaskiya ba kamar sa dan duk annasu kulluhum iyalun alai shi da kansa yayi wani tafsir inna tafasira fid dunya bila adad wa laysa fiha la'amru llahi kashati in kunta tabghil huda falzam qira'atuhu faljalu kadda'i wal kashafu kashati to shi din a Ibn Hajar yayi takhrijul ahadithul kashaf ya sa masa al-katish shafi في تخريج احاديث الكشاف نا شي ابن حجر الاسقلاني من بلوغ المرام دان كان عزت تيوا يا بلوغ المرام كوي يا ولفا اكوي انباء الغم بانباء العم شي ما انا انبغى شي واتو شي ما لساتي ني تراجع العلماء سنن ينا دا تعجيل المنفعه برجال الائمه الاربعه عند ياي تهذيب التهذيب ولا اكيد اكو رجال الكتب السته زي تاشي سي كما تعجيل المنفعه دارني دا معاذ الطبراني هو هكا نيكو دا موضع اكو ركه موضع ايت اكو رجال انت اكو تهذيب الكلام كو كما دا موضع دا دارني da kuma ma'ajin tsabarani to ga tahzibul kamal wanda ya riga an san shi ga taqribul tahzib ga litanin mizan mujalladi 10 wanda yayiwa imam az-zahabi istidraki an tafsir mizan istidal fi naqd rajal ga ad-durrul kamila fi ayan al-mi'ati as-samina shi ma na tarajum ne ga kuma litafin bulughul maram min adillati al-ahkam mashi wanda shi ne litafin da muke magana الحافظ ابن حجر الله يجزاه رحمه با akwai lokacin da wato bayan ya fitar ya sauka daga alƙalanci kamar yadda na gaya muku a 25 ga watan Jumada al-akhira shekara ta 1852 shekarar da zira take nan shikenan gaba ɗaya sai ya yanke ya daina ba shiga cikin mutane ya zauna a gidansa ya ci gaba da yin littattafai ya ci gaba da rubutu da kuma imla'i har zuwa lokacin da rashin lafiya ta zo ta same shi a watan Zulqa'ada a wannan shekarar ya ci gaba da wato karanta littattafai kuma yana sawa a karanta masa yana ji Allah ya tsanta da rahama har sai da rashin lafiya ta tsananta ranar 34 ga watan Zulhijja irin wannan watan da muke ciki a daidai lokacin da ana cikin sallah ko kuma shi ma yana cikin sallah a wannan rashin lafiyar tasa bai yanayin sallah ba afwan kuma an sani an san cewa yana zuwa sallah amma a zo yana yin sallah amma a zauna baya iya yin Allah ya karɓi rayuwa a ranar asabar Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar 18 ga watan Dhulhijja bayan sallar isha a shekara ta 1852 a nan garin Al-Tsahira a nan kuma aka binne shi Allah ya raba sa wannan shine ƙarshen abin da nake zan faɗa muku cikin maganganun da tattauna na malamai game da abin da ya shafi tarjumar shi Ibn Hajar Al-Asqalani Allah ya raba sa to sai mu dawo wannan littafi Bulughul Maram min Adillatil Ahkam shin wannan littafin na Ibn Hajar ne farkon abin da ake fara yi shine in za ka yi nazarin littafi ka yi fashin baki ka fara tabbatar da littafin na mai littafin ne domin akwai da tafai da yawa sai ka rasa kamar to mai littafin sauki shi yanzu misali libabul hadis an kiwo alƙawul ɗin nan da ake magana alƙawul hadis wani littafi wanda yake cike da ƙarairai da aka danganta su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kuma an ce maka sun ine mutane suna ta mamaki su ine ya rubuta littafin nan ko anya har yanzu ana gardamar littafin al-kaba'ir kamar ba na Imam Az-Zahabi ba Allah ya bukata da rahama to dan haka duka mutum kitabi ilai shin Bulughul Maram na Ibn Hajar ne na Ibn Hajar ne dalili ko saboda duk malamin da zai rubuta tarihin Ibn Hajar to kuma zai gaya maka cewa daga cikin littafin sa akwai Bulughul Maram min Adillatil Ahkam amma littafin da na gaya muku a wancan karan cewa duk sun ambaci cewa Bulughul Maram Ibn Hajar ne ya wallafa shi sannan abu na biyu shi da kansa Ibn Hajar ɗin Allah ya ji kansa da rahama a cikin Bulughul Maram ɗin a kitabu sala babu salatul juma'a fi babu salatul juma'a a cikin Bulughul Maram ɗin ya faɗi wata magana yake cewa qad ikhtulifa fiha ala yana magana akan lokacin da Allah yake karɓar addu'a ranar juma'a sai yake cewa wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawlan an yi sabani kusan maganganu sun haura magana 40 amlaituha fi sharhi al-bukhari wayannan maganganu 40 din idan kuka koma cikin sharhin sahihul bukhari na yi shiftar suna na rubuta suna faɗi wannan maganar da Ibn Hajar ya faɗa idan muka koma cikin Fathul Bari da sharhi sahihul bukhari sai mu gani a cikin mujalladi na biyu shafi na 416 sai mu ga maganar da yayi imla'in na to kaga wannan da yace amlaituha ni nayi bayanin su a littafi na sharhin sahihul bukhari sai muga wannan littafi ne nasa na sharhin sahihul bukhari na Fathul Bari da kuma ni muga magana kaga wannan ya nuna maka a ilmanta cewa ilalle Bulughul Maram na Ibn Hajar bayan na akwai dalilai da yawa kuma da suke nuna to sai abu na biyu game da Bulughul Maram shine akan me aka wallafa littafin da haka idan mutum yana son meye ne zai tafi Bulughul Maram to kamar da muka faɗa a wancan karan cewa littafi ne na ahadithul ahkam in shahu kunce hukunce na abin da ya shafi ibada ta addinin musulunci to kafin mu tafi manhajin shi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya jikanta da rahama a cikin littafin sahihul bukhari a cikin littafin shirmiya yayyawa a cikin ta da matsalolin to amma abinda zai baka mamaki ya baka takai zaka iya zuwa ka tarar da an karanta Bulughul Maram daga farko har ƙarshe amma ba a taɓa tanbihi akan kuskure ko ɗaya na bugu ba wai kuskuren Ibn Hajar ɗin ba kuskuren bugu alali duniyar ilimi ta hadisi ta tabbatar da cewa nusakh ɗin kusan nusakh ne kharbana kamar da suke faɗa da darajiya yawancin su nusakh ne marasa kyau ke da kaga wannan nusa Allahu alam daga ina ma take ko da musulmi take kaga wa darul haisa ita ba ma ta cikin ka'ida ban ba kuma yawancin su kofa ake a sato su daga asalin nusakh din asliya kaga anan aka ce tab'atun munaqqaha wa mukharrajatul ahadith تعتمد في تصحيحات وتصنيفات أحاديثها على أحكام الشيخ محمد ناصر الألباني. Wanda kuma ya riga ya Allah ya sama a irin wannan tsara. Shi sa ni ta karatun karatun mu. To kawai mutum da ya ta ce ci a ka masa littafi. A nan nake yaba wasu daga cikin almajirai ɗaliban ilimi wanda littafi ma in za su siya sai sun tambaya wata nufka ya kamata in siya. Mu kuma dole kai masu sai da littattafan mu ilimi. Yawancinsu ba malamai ba ne. Neman kuɗi suke yi. Kuma wasu suna complain a cikinsu akwai masana akwai kuma malamai akwai makaranta kuma to malaman cikinsu ba su da yawa akwai masana ba laifi akwai makaranta ma ba laifi kaga wata nuskar ko ita kuma ta Darul Qudus ce ita ma Allah ya sa ba ta satar ba ce haqqaqa usulahu wa wasaqa nususahu wa kharraja ahadithahu wa kataba muqaddimatihi الشيخ طه عبد الرؤوف سعد من علماء الازهر الشريف من يا شيخ ما wannan din in ka duba wata kila in ka haddace bulugul maram la Allah kai cikin gyara daga abunna daga asalin fa jidda cewa kada mu zalunce su da yawa suna yi iya bakin kokarin su ba kowa ne yake mabarnati ba a cikin masu tattara littafin wasu iya kokarin su ke nan amma diyan da kai ka za ta yi maka kwai in ta tashi maka kwai ba za ta nasa kwan abawa iya dai na kaza shi za ta nasa to yanzu bari mu ba ku samfur na su ɗaba'at ɗin littafin daga ciki kamar yadda muka faɗa cewa mafiya yawancin su ɗaba'at ne waɗanda suke lalatattu to amma akwai ɗaba'o'in da suke da dama-dama akwai ɗaba'ar samir ابن امين الزهيري wanda ni a wajena a testina ba ita ta fi min dadi ba amma waɗanda na san sun kware sun fi ni sanin harkar to kuma sun zabe ta a matsayin iskar nuska da ta fi da daidai akwai wani aiki da aka yi wasu matasa Allah ya saka musu da alkhairi suka tattara karatun malam Ja'far Allah ya gafarta masa na bulugul maram suka wallafa shi ake masa aiki to sai wanda yake jagorancin aiki shine daga Muhammad Sani Umar Jami'i to sai ban umarnin in tsaya tahqiqin karatun da kuma nuska ta asali ta bulugul maram idan akwai wani abu na sukun da baka ko ya malam ya zame ya faɗa ko wani abu makamancin haka na mazana taro shi amma ba da ilimi na ba da abinda na gani a cikin lissafin to dai muke magana da shi sai ce lalle in dogara sai na ce ni akwai nuskar da na fito amma sai ce mu a'a na dogara da nuskar sani ita ce afdalul nusakh sai muna hira da malam Al-Qasim Hoto shi ma sai wani abu game da bulugul maram ne jifta sai ce nuskar samir ita ce ta kowace nuska dama dama a cikin nuskar bulugul maram to kafin su ma na ji wasu sun faɗa amma ina so min bari jinsi na cikin waɗanda a sani na ban san wanda ya kai su kulawa da abin da ya shafi nuskar na littafi an fahimta ko kamar ni a wajena a mawaƙan Hausa ba shata ne kowa iya waka a wajena misali amma tunda masana suka kaddamar da shi dole ya za ka yi saboda ka ƙala masanin da ya san abu ka kuma bar shi kawai ka kaddara kai ne baka gano haka ba shi yasa ita na fara gaya muku ita nuskar samir din in kana so ka jaddada tubanka akan bulugul maram din da aka karanta ka sai ka je ka nemo nuskar samir Allah ya ji kansa da rahama to Allah ya kara masa lafiya ita nuskar samir din a akhir nuska akwai abokina da yake da ni ban da musa akhir tabaata amma na san malam Qasim yana da ita na ganta sannan na ganta a wajen Dr. Adam Nangeri wanda shi mutakassis ne akan abin da ya shafi kutubu ahadith al-ahkam akai yin masas akan sa ya PhD a amini na ne sosai tare muka yi Madina da shi kuma yayi magister da doctora a kudai min lecturer ne a jami'ar yoyi da masu kuma da yawa daga cikin al'ummatin da zan gaya muku yanzu dukkansu yawancin suna faɗin cikin su ne daga wajen Allah ya ƙara mishi lafiya yana da ita a bahasinsa ya da ita ya dogara shi malami Dr. Adamu Nangeri kuma yana cikin waɗanda ba laifi sun san bulughul maram kana da wata tambaya a kan bulughul maram to kai tsaye kana iya tambayarsa domin yana ɗaya daga cikin ƙwararru a kansa a ilmance da kuma a aikata ma to bayan nan akwai yawa ita wannan nuska ta Samir kamar yadda na gaya muku an buga ta a ɗaba'arta ta bakwai an buga ta a shekara ta 2003 kuma tana nan a rubuce an rubuta ɗaba'a musahaha wa muqabala ala usul mu'tamada wa khayaliya wa khaliya min at-tahrif al-mawjud fi an-nusakh al-maṭbu'ah kuma ga kan nan ta cewa wannan kofi din an gyara shi an gyatta shi ta yadda ya zama yana da bambanci da wasu daga cikin kofi din da suke akwai kusafurai a cikin su to bayan nan akwai tahqiqin subhi ibn hasan halla wanda ita ma ɗaba'a ce mai kyau ta Maktabatu Ibn Taymiya a Al-Qahira bayan ita akwai wannan ɗaba'a da nake ɗauke da ita wanda ni ita na fi jin daɗi ita ce nuskar Mahir al-Fahl ban sani ba ne Allah ya jarrabe ni da san nuskar na Mahir al-Fahl saboda dukka wajen tahririn da tartibin da kuma jerawa kuma dai su masana ƙwararru sosai wanda suka fi mu suna da mulahazar da yawa akan ita nuska ta Mahir al-Fahl ɗin amma dai tana da kusanci zuwa ga daidai fiye da waɗannan nuska inda da yawan su muke karantawa lallai wani zai cewa wannan ku kuka sani mu dai kawai ku karanta mana littafin hadisi to zaka sha mamaki sai ka zo a cikin nafsin hadisin zaka gamu da kuskuren da ko kai malami ne wallahi Allah ya kwace ka zaka ga balle kuma almajiri shi yasa su suke da damuwa da tattara nisa sai ka sai wannan kofi din in ka ga na wani ma ya dan sha bamban da zaka shi ma sai ka siya ka aje wannan gaba da abin da ya shafi kutu zai ce maka kitabu kaza to wannan kitabu kaza din kamar ya ce maka kasa kaza sai kamar ya shigo Najeriya shine kitabu kaza misali dauka littafin gaba ɗayan sa Afirka ce ko mu ce Afirka ta yamma ce to Afirka ta yamma kasashe 19 ne ko 15 ne an cire Mauritania da wacce kuma da 16 ne sai aka cire Mauritania suka zama 15 kasashen Afirka ta yamma to kaga kana shigowa Afirka ta yamma ne kake nema ne a ina neman man fetur to sai a ce ku tafi Najeriya to Najeriya sunan kitabu ne zai ce kitabu Najeriya don ka zo Najeriya to ina zaka tafi a Najeriya babu daruruwa 36 ko ba ka wani sai ka shigo kofar Kano in ka ga dama ka shiga ta Katsina in ka shi a ka shiga duk haka an gani to shi ma haka ya zana littafin na to kamar yadda muka ga kasashen Afirka ta yamma to shi ma haka adadin kutub ɗin da ke cikin bulughul maram ai da su nan ko in kuka kula za ku ga an ce maka kitabu tahara sai ku ta tai in kun gama kitabu sala in kun gama saboda sallah in an mutu ma ana yin sallah amma ba irin wacce ake yi ce ba ta mutu ba to sai sai sa da ajillisa ta fanfi da hadisi wasu a cikin kitabun sala kake samun jana'iz wasu kuma ana gama kitabun sala da ta kitabun jana'iz shi da ga cikin bulughul maram ba shi da abuwa shi kadai ne kitabun jana'iz sai kitabun zaka sai kitabun siyam sai kitabun hajj in kan lura an biyo hadisin jibril ko zaka wa an tuti zaka wata suma ramadana wata hujjal bai amma ya kaddamar da kitabun zakat ala kitabun siyam akwai dalili mu yanzu in muka zo karantar da kai in muka ce maka kitabun zakat sai mu ce maka ku duba ku ga Ibn Hajar ya fara kaddamar da zakat ala kitabun siyam tare da cewa ita zakka ba kowa ne yake yin ta ba sai ɗaiɗaikun mutane sai mu ta kallafa kan mu sai mu nemo maka dalilin da wataƙila za ka iya sa shi a gaba ka ba da
shi a matsayin uzurin da yasa ba kaddamar da siyam ala zakka yayin da zaga a cikin kutubul fiqh yawanci ana kaddamar da siyam kafin zakka saboda siyam kowa yana har yara ma kanana duk da zakkan ma an yaro yana da kudi za a fitar masa sai kitabul hajj da yasa a cikin ibadat ake barin haji saboda shi in kai tsaye a rayuwarka ya ishe ka da zaka yi shi ma kamanta da hukunce in ka je kabari za a ce me yasa dole kamanta da ita kuma zakka so da indai kana da kuɗi ana fatan ka ci gaba da mallakar kuɗin to sai kuma kitabul hajj kaga an gama da ibadat kenan sai ta fi mu'amalat kitabul buyu shine na bakwai kitabun nikah shine na takwas kitabul jinayat abin da ya shafi harkar criminal law kaga yanzu wannan an fara da civil law yanzu an taho business law to kuma yanzu sai aka taho kitabun nikah shi kuma kitabun nikah ana sa shi ne a law of transaction islamic law of transaction mu'amalat ke sa zaka ga in zaka yi mu'amalat a abin nan abin da ya shafi shari'a to ai dama waɗannan za a yi maka su buyu su wannan in kuma a law zaka yi a irin su sudan da sauran kasashen da suke da larabci qanunul mu'amalat to anan ne zaka yi annikah ahwalu shartiya shine family law sannan a ciki ne zaka yi buyu din contract business law da commercial law da wayannan abubuwan company da sauransu sai kitabul jinayat an tafi criminal law kenan sai kitabul hudud shi kuma wannan abin da ya shafi punishment sai kuma to kitabul jihad to yanzu kuma an koma maganar international relation maganar alaƙa tsakaninku da ƙasar da kitabul qada an dawo harkar alƙalanci kitabul itq shine na 15 sai na 16 shine kitabul jami' to jami' din kamar mulhaq ne na bulughul maram kamar wani anak ne aka juna shi a cikin bulughul maram to kun ga yana da kutub guda 16 wannan kutub din sune kamar kasashen an gane ko to kowace kasa in ka shiga tana da jihohi ko ba haka bane yanzu misali in ka shiga kitabu tsahara yana da babuka guda 10 kamar mu Najeriya da ka shigo ta tana da state 16 ko ba haka bane babul miyahi tunda tsarki ne batun ruwa to tunda ai farko abin da zaka fara yin tsarki da shi dai ai asali shine ruwa sai in babu ruwa ake tafiya zuwa ga wani abu sai kuma babul aniyati abin da za a zuba ruwa sai kuma babu izalatin najasata in an zuba ruwan me za a wanke sai babul wudu'i magana alwala sai babul masai alal kufaini tunda suna tare da alwala babu nawaqidul wudu in kai alwalan me zai warware sai zama dole sai kai babu adabu qada'il hajati to in kuma zaka je yin biyan bukatar ya zaka yi babul ghusli wa hukmul junubi babul tayammumi babul haidi kaga wannan kusan yayi maka summarize din gaba ɗaya abin da ya shafi tsarkin da in aka gudu tsara matsalolin nasa matsalolin kawai sun fi dubu sun fi matsala dubu a fiqhul musulunci iya matsalolin tsarki kawai ka tattara ka tafi fiqh kuma zaka ga yawanci wannan hadisan suna cewa ya kan wannan saboda wa'annan babukan su kuma sun kai babi 96 wanda da a ce zan ba ku shawara yanzu tunda an gama bulughul maram ka tsaya kawai a karanta maka iya babukan ba sai an buɗe hadisan ba ta shiga zuciyarka ka iya gane cewa babu kaza a cikin kitabu kaza kamar yanzu misali bari buga muku wani misali ku gane ku ga irin gatan وحيل بينهم وبين ما يشتهون تباطؤ بأشياء من قبل او سوره تجي وحيل بينهم وبين ما ايه سبعي هو افتمارونه على ما يرى او سوره تجي ايه وين اجي ازفه الازفه او سوره تجي ولقد جاء آل فرعون النذر او سوره الاعراف فإذا نسي اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبي أبدك من خير ما سألك منه أبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو نبادي يك أتكين بلوغ المرأة الزيارة الثورة فيكما babi na farko a cikin bulugul man shine babul miya babi na ƙarshe kuma shine babul zikiri wad du'a ka rike wannan kamar yadda kake in kana so ka haddace qur'ani akwai wayayyu a qur'ani amma ba muhaddatawa kuma amma sun fi amfani fiye da muhaddata kai bambancin su da muhaddata su ba su shiga musabaqa wala su ja sallar tahajjudi ba in ana tukuri ko musaffa ba za su kawo ba amma za su wa'azi za su tayar maka da tilawa in ka fata za su dora ta za su gane nan a waje ka zake kuma sun ma fi amfani a cikin al'umma galibi saboda su suna bibiyar yadda za su yi amfani da qur'ani ne to amma in ka haɗa biyu kuma shi ya fi alkhairi misali yanzu akwai wanda bai haddasa qur'ani ba amma da ka tambaye shi ka ce suratul fatir wata aya ce ta farko ta suratul fatir ya san ta wacce ce ta ƙarshe ya san ta amma ko wanda ya haddace qur'ani amma an kaga masa sai ya tsaya ya jiwo kun tunani yanzu ka lokacin masa to shikenan suratul hajj da wata aya ta fara sai ya gane da wata aya ta kare bari mu gani bari mu gani bari mu gani sai ya gane in dai ba karatun allolin irin na rubutu wannan ne za ka kai tsaye kamar kana taba su suke iya gaya ma amma irin haddan nan ya turi wata ake yi ta shafi wata duk azumi sai an maimaita wallahi musta'anu alaihi tukulan ga sheikh malam jika ila wani ba ko daga adamawa a masallacin azga international islamic center na jin ni na kara international din amma haka take standard din ta wanda kwanaki da ni da sheikh bashir muhammad bashir marafa da baban mu professor amsar tabbata muka je muka gabatar da program a gurin kun kama na ziyara tare da sheikh yasir ramadan ɗaya daga cikin matasa masu ƙoƙari da kuma kishin addini da kuma wayewa ta zamani na saka musu da akai akwai malam sheikh sagir abul masakin wanda shi ma yana daga waje a gome ɗaya daga cikin malamai ne duk sun zo na san suna ji na kuma da Allah ina yi kuskure za su tare ni abinda nake so kenan ka gane kitabu ka za mu tare kitabu tsahara yana da babi goma kitabu sala yana da babi goma sha bakwai kitabu jana'i kuma ba shi da babi ko ɗaya a ƙalla tun kana yi kana manta farinta ya ƙaramar takarda kana yi kana mantawa kana yi kana manta duk ran da za ka koyar da bulugur ran sai an ji koyarwarka daban da ta wanda shi shiga saye da ka kuma ya fita da ƙafa sannan wannan littafi yana da hadisai da yawa amma ya danganta da masu har hada hadisan da kuma ɗaba'a kamar yanzu wannan ɗaba'a ta saita wannan da nake gaya muku ta wata nake muku ni ita na fi shakuwa da ita galibi in zan yi bulugul maram da ita nake yi kaga sun kirge hadisai 1567 amma kamar wannan ɗaba'a ta ku 1597 to duk dai sun haɗu akan 1500 ko mafi yawancin su sun haɗu akan 1500 ɗan kan ne dai wani yana kirga hadisai biyu hadisi ɗaya wani hadisi uku ma gaba ɗaya zai kirge su a matsayin hadisi ɗaya to hadisi na farko a cikin bulugul maram shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gaishi an Abi Hurairah radiyallahu anhu سئل رسول الله عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته اخرجه الاربع وصوره الشبان هو يزوى الشيء حديثي ذكر شيء كما شيني حديث جنكرا تام حديث امنا عائشة الله تعالى جاء غريتا واتمنى الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تعدى اللهم ان يسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت ابن هجر ya bi tsarin taƙaitawa a cikin wannan littafi kamar yadda ya faɗa da kansa yake cewa alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batina qadiman wa haditha wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasuli muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا سيتي أما بعد كنت أما بعد أكيتي وكو جاء إمام البخاري أسن سيد البخاري يبوء بابي باب قول أما بعد أما وإن دبا باسا ناكي أسان قومي سيسن كوي كوينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ko sina duka dai ba haram bane kai kai na kan a magana ba ya ce abin da aka matsanta dole sai mun yi kwabo da kwabo amma dai in soyayya ka tai soyayya ilimin ka yake ilimi tun daga nan annabi ai sai ka ajala kowa ba a cewa wa ba'du ba a cewa thumma amma ba'du shi annabi sama sai sai amma ba'du duk da cewa sallallahu alaihi wasallam zuwa ya tara ana yi a Laraba an ce wanda ya fara yin ta shine sahaban ibn wa'il wani balarabi ne mutumin Yaman wanda yake cewa laqad alima alhayyul yamanuna annani idha qultu amma ba'du anni khatibuha to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din maganar sa sai ya ce amma ba'd to kai ma kana so ka zama cikakken masoyin sa ne kwaikwayen sa sai ma sai ka dinga cewa amma ba'd shi yasa na baka assignment ka je ka duba littafan muhaddisun malaman hadisi na kwarai zaka dukkan su ba su sa thumma amma ba'd ba su sa kuma wa ba'd sai dai su sa amma ba'd kaza wani malami bana manta cikin malaman mu masana hadisi a nan garin ina yawan karatu wata ran sai manta in ce wa ba'd duk sanda na ce ya bugo min yace naji karatun ka kace wa ba'd sai garin sa ya baci yau da gobe da gobe har Allah ya sa na saba kai na amma da zan ce wa ba'd sai na tuna sai in gyara in ce amma ba'd saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kada kullu qawlin inda qawli muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce fahada muktasaru wannan littafin takaitaccen littafi domin ya takaito shi ne daga cikin littafin al-imam kuma ya bi tsarin ibnu daqiq ya kuma bi tsarin ibnu abdul hadi a cikin al-bukhari to sai ce fahada muktasar da ta abu na farko ibnu hajar ya bi hanyar ikhtisari shi yasa bai yawaita abuwa kuma ba kowane hadisi ne da yake nuni akan mas'alar Ibn Hajar ya kashi ba dan haka shi yasa zaka iya samun hadisi a Umdatul Ahkam babu shi a cikin bulughul maram zaka iya samun hadisi a Al-Muharraratil Hadith ba a cikin bulughul maram kuma a cikin kitabun babu amma Ibn Hajar bai kashi ba saboda ba zai san shi bane a'a sai maka dama zai ka maka takaitaccen zai maka takaitaccen littafi saboda haka Ibn Hajar Allah ya kansa rahama ya lazinci takaitawa to wannan takaitawar kala biyu ce na ɗaya takaita koro hadisi dan haka zaka Ibn Hajar ba kowane hadisi yake koro maka ba dan haka dan malamin ku ya ce zai samu ku al-muharrar fil hadith ko umda ka ku ce a saboda za ku tsinci wa'ansu hadisan da ba ku yi su a bulughul maram ba kuma suna nuni akan matsalar kuma ingantattu ne wannan takaitawa ta ɗaya kenan ikhtisari na biyu kuma ku duba hadisi na farko ce maka yi an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bahri qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bahri manzon Allah yayi magana game da kogi huwa tahur ma wa al-hil maydatu akhrajahu al-arba'a wa ibn shayba wa abi shayba wa lafadhu al-qusayb wa khuzaimah wa tirmidhi shikira ya gama ba wannan hadisi in ka koma al-muharrar na ibn abdul hadi sai kaga cewa an abi hurairah radiyallahu anhu jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullahi inna nahmilu al-bahara inna narkabu al-bahara wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i fa in tawadda'na bihi aqishna afa natawadda'u min ma'i al-bahri qala huwa at-tahuru ma'uhu al-hilu maytatu to shi Ibn Hajar abin da yasa yake maka wannan ikhtisarin so yake isa zuwa the point so yake maka maganar ruwa babun al-miyah me alaƙar al-miyah da kitabu tahara saboda ana yin tsarki da ruwa to ana biyo da tabi'a qasa silban huwa tahur ma'u al-hilu maytatu me alaƙar wannan hadisin da al-miyah ana so a gaya maka asalin ruwa in ka gan shi yana da sarki saboda manzo Allah ya ce at-tahuru ma'uhu to dan haka ya dauko maka wani dogon magana ko ma cikin littafin da yace maka sai ka je ka nemo hadisi an gane ikhtisar ko مثالي حديثي نبي وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعامه أو لونه شيكما أتني حديث بئر بضاعني وتريجياتي وكانت بئرا كما أتمها وكانت بئرا يلقى فيها النسن ومحايد النساء يلقى فيه الميتة والنتن ومحايد النساء وتريجياتي أمدينة سنة بئر بضاعة atake atan ake jefa mushe in ya mutu anan ake jefa duk wani abu na datti kamar an anyanka za a je a zazzage tindi ko an fashe wani abu na kazanta sannan mata ma in sun yi kunzuru lokacin al'ada ko an haihu mahaifa ma can ake jefawa to idan an yi ruwa sai rijiyar ta cika in ta cika sai ta tafi da wannan datti sai kuma mutanen Madina kuma dole suna da buƙatar ruwan wannan rijiyar sai suka zo da mazala suna suka ce ya Rasulullahi za mu iya amfani da ruwan rijiyar sai sai innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba 'ala rihi aw ta'amihi aw lawmihi to ma ga Ibn Hajar sai me sai takaita hadisi da haka kenan ashe sharhin da malam yake muku kaga in ya zo nan zai ce maka to wannan asalin hadisin ga yadda yake sai an ka koma sunan salam na sanani zai komar da kai yadda asalin hadisin yake domin ya dora ka akan turba da hanya an gane misali ka dau hadisi na uku an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala sa idza kana al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabatha wa fi lafd lam yanjis shi ma kuma hadisi ne da dogon hadisi ne da bayanan sa haka zakai ta tafiya dan haka manhajin Ibn Hajar na farko shine manhaji ne na ikhtisari an gane ko ke abrabi fa'ida da zamu samu a cikin bulugul maram shine wato duk da haka kuma littafin ya zama hadin bara ko da kabbaru kusan duk abin da kake bukata za ka samu kasan dan jakan maguru duk magan duk cutar da kake da ita da ka tambaya za a buɗe da ka a dauko maka ita shi ma idan ka koma cikin muqaddimar za ka ga da kansa Ibn Hajar din ya faɗi haka yake cewa fa hada muktasarun yashmalu wannan yashmalu din ya nuna maka cewa bisa concise book littafi ne da ya kunshi duk abubuwan da kake bukata ya tattaro ala usulil adillatil hadithiyya saboda haka littafi ne da zai wahala mas'alar da zaka bauta wa Allah da ita ka rasa asalinta a cikin wannan littafi shi yasa alƙali da malami mai bada fatawa da malamin mai karantarwa da mai sanyin addini duka ba sa rabo da wannan littafin kullun cikin sake karanta shi ake kullun ni ko yanzu na samu wanda zai karantar da bulugul maram in dai zai ba da fa'ida zan sake koma da karanta kai ko abin nan na buɗe rediyo na buɗe na ji ana karanta shi kai yanzu haka ma muna downloading din sautin nasa dan mu dinga kunna in za mu bacci muna ji kusan ka ce a lokacin yarinta an karanta bulugul maram in ma dai da ana haddace hadisi ya yi to an haddace bulugul maram amma tare da haka kullun sabo yake sake koma kullun da Allah sabo yake sake koma to da littafi ne da yake yashmalu alal ahadith sai na uku Ibn Hajar ya tace maka ya tankade maka ya rairaye maka dan haka ba wani abu da ya kawo maka anan wanda zai batar da kai ya bi irin yadda su Bukhari da Muslim suke di yanda su Bukhari da Muslim suka yi maka a cikin hadisi ba wani hadisi da zai batar da kai in ka ji wani ya ce ma a hadin ka da karanta hadisi za su batar da kai to shine batacci in ka ji wani ya zakulo hadisi yana kokarin ya murbuta fassarar sa to shine batacci amma babu wani abu da waɗannan malaman suka sa maka a littafin su wanda zai kai ka ya baroka domin shi ma ya faɗa gashi nan yake cewa ala usul harartuhu tahriran baligha na tace shi matukar tacewa kuma wallahi ba ƙarya yake ba ya tace din sai dan abin da ba a rasa ba na ajizantaka ta dan adam shi ma kuma bai shiga cikin sakon littafin ba sai dai a wajen ingantawa ko raunanawa ko kuma a wajen danganta magana ya danganta ta zuwa ga wani malami la'alla saboda da kai rubuta shi me yiwa in ka koma sai ka ga ya ce maka Abu Dawud sai kuma cikin Abu Dawud sai ka ga babu ka maka bai danganta shi zuwa ga Nasa'i ba kuma ya ga yana cikin sunan Nasa'i ko ya danganta shi zuwa ga nasa'i amma baya cikin sunan din al-mustaba yana cikin al-kubra misali an fahimta ko
to
saboda haka akwai tahriri a cikin littafin ya tace ya tankade ya rairayi hadari ko akwai hadari sai na hudu yayi abin da ake kira amana shine duk abin da ya kawo wanda ba nasa ba yayi kokarin ya faɗi wanda ya faɗa misali yanzu zaka ga kamar da koko ina ne ba sai wannan hadisi ba duk inda Allah ya kai idanu ko kuma bari in karanta muku daga nan kawai saboda mun mazan mu mai isa zuwa ga inda muke so isa shi da kansa yake cewa a muqaddima wa bayyantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'imma duk wani hadisi da na kawo a ƙarshen sa sai na gaya maka suwa yake tarwaito shi li iradati nusxi al-umma dai yu al-umma nasiha to anan duk wanda ya karanta bulughul maram fa'idar da ya kamata ya fa'idantu da ita shine kar ya dinga sakin hadisi kawai in za ka yi wa'azi ko za ka ba da bayani ko waye ka yi muraja'a ka ga waye rai ko hadisi shi yasa za ka ga aƙalla almajirai da suke damuwa da hadisi ko tambayar su kai ya ce a hadisin kaza ya ce ko na wane da wane wanda ke cikin kaza wanda wane ya rawaito shi an gane kaga wannan yana nuna maka cewa ana so in ka faɗin magana ka kawo dalili to ka kawo a inda dalilin yake kuma gaskiya Ibn Hajar tun daga farkon hadisin har ƙarshe babu inda zai faɗa maka inda aka rawaito da ba wani hadisi da ya kawo yi maka shi sannan Ibn Hajar Allah ya kansa da rahama ya kawo ka'idoji yace dan in taƙaice maka idan na ce akhrajahu sab'a to ina nufin Ahmad da Bukhari da Muslim da Bukhari Ahmad da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan sune as-sab'a idan na ce akhrajahu sitta to ina nufin kashira Ahmad a cikin bakwai in na ce rawahu al-khamsa to ina nufin ma ada al-Bukhari wa Muslim in na ce akhrajahu al-arba'a a yau wace kuma ka ƙara Ahmad in ya ce akhrajahu al-arba'a to sai ka ce ma adahuma wa Ahmad sai ka cire dinnan ka cire Ahmad idan na ce kaga duk gaba ɗaya maka bayanin me yake nufi kamar kuma yadda tsarin malaman hadisi ne a cikin kutubu tarajim da sauransu wanda saboda lokaci ba sai mun tsawaita bayani a wannan ba in ya ce as-salata to sai ka cire Ibn Majah Tirmidhi ne da Nasa'i da Abu Dawud idan kuma rawahu kaza wa kaza to zai ƙara maka in ba sa cikin nan kamar Ibn Abi Shayba da sauransu da zamu faɗi wasu malaman da yake kawo hadisansu duka yayi bayani sai abu na shida shine Ibn Hajar in dai hadisi ba a cikin Bukhari da Muslim yake ba wanda sune al'umma ta yarda cewa duk abin da yake cikin usul na Bukhari da Muslim to ingantacce ne to in dai hadisi ba a cikin Bukhari da Muslim yana yin iya bakin kokarin sa ya gaya maka matsayin hadisin shin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne wannan kuma kuma shaida ne misali yanzu kun ga a hadisi na farko yana kawo hadisi na farko tunda ba Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi ba ne yace akhrajahu al-arba'a ko sai yace wa sahahahu ibn Khuzaimah kaga ya gaya maka Ibn Khuzaimah Muhammad ibn Ishaq ya inganta shi wa Tirmidhi in ka koma cikin sunan Tirmidhi zaka ga Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama da ya kawo hadisin yayi hukunci a kansa wa rawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad to dan haka kaga ya haka yana faɗa maka hukuncin hadisin in baya cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim sannan wani lokacin kuma yakan yi hukunci da kansa ba sai ya nakalto ba wata ran zai ce maka wa'allahu ad-darqutni bil waqt darqutni ya soki hadisin ya dan jimar targade ya ce saboda hadisin wanda ya inganta din mawqufi ne shi ko mawqufi ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma in mawqufi yafi hadisi mawsuli inganci to alama ce ta illa kamar da Imam al-Hakim ya nuni wannan wani zaurance ne mai zurfi na ilmul ilal a wajen malaman hadisi to wannan lokacin kuma kamar misali a hadisi na 617 yace wa isnaduhu da'if za ga da kansa ne ya raunan hadisin kuma ya isa ya raunan hadisi Allah ya kansa da rahama to amma da za a samu wani shi kuma da zai kokari ya bibiya hadisan da Ibn Hajar da kansa ya raunana nasu a bulughul maram a cikin daliban malam ya ebo su a hankali a hankali sai ya faro daga farko wanda da kansa ya raunana nasu ba na kalto raunanawa ne ba to kuma sai ya bibi mai malamai suka ce akan raunana hadisan shin Ibn Hajar din a raunanawa da yayi ya dace da maganganun rabuwar malamai ko kuma akwai inda malamai suka ja masa kaga kenan akwai aiki a kan sannan sai abu na bakwai yana iya bakin kokarinsa idan ya hada maka malamai da suka rawaito hadisin rawahu wana da wana da wana da wani to wataƙila akwai dan bambanci na lafazi an gane to yana kokari ya gaya maka wannan siyakin da ya kawo na wana ne sai sai wal lafazu li abi daud su rabuwar in ka je irin lafazin su kwabo da kwabo ba irin wannan bane amma dai shi nafsin hadisin shi ne an fahimta ko to a lura da wannan yana yin haka sannan bayan nan wani lokacin in ya kawo hadisi to yana so ya gwada maka wannan hadisin ba shi kadai bane yana da wasu iyalai da suke karfafar sa amma ba sai ya kawo maka iyalan ba to dan haka sai ya juna maka su sai sai misali rawahu ad-Darqutni min hadith ibn Abbas radiyallahu anhu bayan ya kawo maka hadisin sai ce irin wannan din an rawaito shi daga Ibn Abbas a cikin sunan na Imam ad-Darqutni kada ya kawo maka shahid ko mutabi na wannan hadisin sannan yana yin wani abu da ake cewa al-isharatu ila asl al-hadith in ya koro maka hadisin ne maka bayani akan sa to sai ce maka amma wannan hadisin duk wanda kaga ya kafa hujja da shi to ya jiyo kanshin ogan hadisan ne a wannan ma'anar a wuri kaza misali yanzu sai zan ce maka Imam Ahmad da ashabu sunan al-arba'a illa ibn majah sun rawaito daga Abu Darda cewa manzon Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya in koro maka hadisin sai ce amma asalin hadisin yana cikin sahihu muslim amma ba ruwayar Abu Darda ma'ana ko da wannan akwai kunji-kunji a cikin isnadin ta can da can can amma maganar tana da asali a wani siyakin in an koma cikin sahihu muslim ta inganta illa dai ba ta da irin wannan ƙare-ƙaren da yawa da ke cikin wannan hadisin to Ibn Hajar yana yawan yin haka a cikin bulughul maram kamar misali in ka koma hadisi na 82 zai ce maka wa ibn majah waja'ala isbi'ahu fi udunayhi wa li abi dauda lokacin kiran sallah lawa'un qahu lamma balagha hayya 'ala as-salah wa yaminan wa shimalan wa lam yastadir sayti wa asluhu fi as-sahihayn amma asalin riwaya ta cewa mutum ladan zai iya juya dama da hagu ta zo a cikin sahihul bukhari amma a wani hadisin daban ta yanda in ma ka kayar da wannan riwaya to zaka iya komawa can ka dauki wannan to kare kenan shi bulughul maram littafi ne bayan kasancewar sa littafin hadisi kuma littafi ne na kimiya ta hadisi sannan sai abu na 11 Ibn Hajar ya jera maka su a irin tsarin jerin fiqh da aka bai kawo maka su a tarwatsa ba ya kawo maka farawa da miya ya koma bahara ai al'an kitabul miya babu kitabu tsara ya fara da miya al'aniya al-wudu almasu al-khuffai haka haka har ya kai karshe yana bi a hankali daga wannan sai wannan ba a yin tsallake haka ake tafiya Allah ya kansa da rahama to sai abu na karshe a nan a wannan babu shi ne wani abu mai mahimmanci da ya kamata a kula da shi yawanci masu gaggawa ba sa bari a gama bulughul maram da su da an zo kitabul jami ne sai kai da Allah tunda mun gama mun samu na sallah ai ba sai mun yi rabuwa ka zama dan asharar laki na tun da dai na samu na sallah ko a nan ba a more ni to kitabul jami' kusan Ibn Hajar ya more da kitabun Zani a cikin littafin Bulughul Maram domin littafi ne wanda yake kunshe da fa'idoji masu tarin yawa wanda suka fita daga siyakin ibada ta sallah da azumi da zakka da haji dan haka ya kamata ma lokaci guda kawai a saka kitabun Jami ayi sharhin sa na Bulughul Maram ba sai an yi sharhin rabuwa hadisan ba in an so kawai a sa daura za a fassara ayi fashin baki da bayanin kitabun Jami saboda ya kunshi al'adab na dubba na yadda abubuwa suke kasancewa a musulunci al-birru was-sila shirki da kuma sada zumunci da biyayya ga iyaye ya kunshi zuhudu ya kunshi kwadaitarwa akan kyawawan halaye ya kunshi tsoratarwa akan munanan halaye sannan a ƙarshe kuma ya kawo addu'o'i wanda ba ɗan adam ɗin da baya buƙatar addu'o'i shi yasa malamin mu Sheikh Abdul Karim Al-Kubair yayi sharhi iya kitabul jami' din min kitabul bulughul maram ku zauna da kai da abokananka ku karanta shi ku ƙara karanta shi har ya shiga cikin zuciyarku ya zanto ana karantawa ma kun gane cewa kitabul jami' ake karantawa kamar yadda ɗan uwa yanzu ana tambaya ta ke gane wannan hadisin a cikin kitabu kaza yake babu kaza yake kuma kaga irin wannan karatu na kaga masu fahimta ni bana damuwa wallahi in zan yi wannan karatu in mutum biyu uku huɗu biyu ana gane cewa ana ganewa ko ana riƙewa bana jin daɗi a raina amma in na tabbatar da akwai wani mutum ɗaya ko a saƙo yake ko a loko wanda shi ana yi ƙara masa gaba ake yi yanzu da za a auna shi a sikelin karatu ko imani ko hattara da kulawa za a ga kilansa na yau ya fi na jiya to ni shi ne zan ji a raina na yi karatu Mansur ibn Ammar ضعيفي في الحديث لكنه في الوعظ هكذا يا متو da ya mutu sai aka mafarki a ganshi a mafarki a cikin wani yanayi na jin dadi jin dadi da alama Allah ya masa rahama sai aka ce masa madha fa'ala Allah bika ya Mansur ya aka yi ne Mansur haka muka ganka sai ce wallahi qala Allah li ya Mansur atadri bima ghafarta lak ai da Allah ya gafarta min sai ya tambaye ni sai ka san ya aka yi ne hakan ta kasance ya mutum na ce la ajri ya rab yace li annaka wa'asta fi majlisin min majalisika fa baka abdun min ibadi fa wahabtuhu laka wa wahabtuka la to da wata ran ka yi tunatarwa a masallaci sai wani mutum daya mai hattara ya fa'idanci da wannan karatun har ma karatun ya sa shi kuka wannan kukan da ya sai muka gafarta masa saboda kai da kai wa'azi kai kuma saboda kukan da ya albarkacin kukansa sai muka yi maka gafara zai shiga aljanna da hasabar ru'ya din bai shiga aljanna da sallah fa da azumi duk da duka suna kai mutum aljanna amma da Allah ya tashi a cikin ayyukan nasa sai ya dauko saboda dama shi Allah ba girman aiki yake dubawa nagarta aikin kamar yadda ya faɗa a cikin suratul saba'i yake cewa wa'malu salihan inni lima ta'maluna dama as-salihu da al-khair irka'u wasjudu wa'budu rabbakum fa sai wa'malu al-khair saboda wannan al-khair din shine ke saka rawa ta la'allakum tuflihu to ko babu al-khair da ya wuce a koya wa mutum abu ya gane to shi ko mutum ai ba zai gane abin da ba shi da amfani ba shi yasa ana karantar da ilimi mai amfani za ga mutane masu himma su suke zuwa su saurara su kaga mutum ya bude lecture ko karatu ya kai awa biyu ko uku amma ba zai samu nutsuwa ba sai ya gama jin sa saboda fa'ida ce ta ilimi amma akwai wanda in raddi ne da tsiye in ya kai awa biyar zai hana kansa bacci ya je amma ba zai iya jimirin jin karatu na minti 20 ba karatu kowane iri ne ko karatun da ba na addini ba in dai ba na cutarwa ba ne irin su sihiri su falsafa su kiɗa ko karatu za a yi maka akan unguwanninku labarin unguwanninku ilimi ne sai ka kafa kunne ka saurara ka ji akwai ranar da karatun zai amfane ka ba za a iya cutar da kai ba akwai ranar da za ka zo kuma kai ka ba da karatu to raka a zage dantse da Allah wa'annan ma'alumat ɗin da muke faɗa a yi amfani da su Ibn Hajar Allah ya ji kansa da rahama ya ɗan yi fusafurai da kansa a cikin Bulughul Maram ka san aikin ɗan adam wannan yana ƙara tabbatar mana da mu'jizar alƙur'ani أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا kafira to duk wani littafi da ba na Allah ba zai iya samu ba wata ne dole sai an saba amma zai Ibn Hajar Allah ya tsare da rahama ya dan fada cikin kusafurai misali hadisi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara da gare shi hadisin 756 din sanadin hadisi to Ibn Hajar Allah ya tsare da rahama da yake illa an-nasa'i to nasa'i ya rawaito hadisin kaga kuskure ne wannan amma wannan yana cikin abin da za a soki mutun saboda shi za a tabbatar da cewa lalle zama ma yayin listafin tunda har iya samun irin wannan kuskure sannan wani lokacin Allah ya ji kansa da rahama shi da kansa yakan yi tasarrufi a cikin lafazin hadisi saboda al-zahir da kai ya rubuta littafin ba littafi ya dauko yake kwafa ba haddasa ce ta muharrar da al-imam ta bashi damar takaice wannan littafin misali a cikin hadisi na 487 hadisin ummu aqiya take cewa umirna an nukhrij al-awatiqa والقيضة في العيدين أن أمرتهم في العيدين إذا لم تتأيد ببال صلى الله عليه وسلم أن نخرج مفتود آئم العواتق ساباجزي والقيض دئماتا أنت ساباجزي كو أنت ساباجزي با جمعينينا ساباجزي تقول ساباجزي إتبتي matan da bata taba aure ba amma shekarunta da kamanninta sun fita daga shekaru da kamannin budurwa ana akan samu haka ko saboda lura aljanu ko saboda tanti ko saboda yarfi ko saboda wani abu kunya ko kuma saboda kaddara da san lokacin da ake yawan yin abubuwa da an likawa gida an ce gidan mayu ne sai kaga ayyan ba su aure ba wallahi wasu shi ke nan su da aure kuma lokacin da akwai nagarta sai kaga yarinya ta kai shekara 40 ba ta taba sanin namiji ba yawanci ma in ta kai wannan shekarun ta fara yin kasa kuma ba ma ta fitowa ko buki za a bata zuwa saboda tun ana magana ana ta ciwon bakin har ma ta farko sai ake ce mata sabagidiya to kun san irin wa'annan ba komai suke fita ba sai manzo Allah ya ce har su ranar sallah su fita a jin sallidi ne umirna an nukhrija hunna ko an nukhrija al-awatiq wal quyya izuwa kurshi an umarce mu da mu fitar da su irin wa'annan sabagijin da kuma mata fil idaini lil khair wa da'wati al muslimin wa ya'tadi lil quyyad al musalla muttafaqun alayh to kaga anan Ibn Hajar ya dan yi tasarrufi a wasu daga cikin alfaz din hadisin wanda in ka koma cikin Bukhari da Muslim za ka ga akwai dan gyara akan yanda shi Ibn Hajar ya kawo to kuma ka san tunda da kai rubuta dole ne wata ran za a sayo mutum ba wata ran a Qur'ani yake mantawa yayi ƙari amma ba irin karatun ko wani kullun da kullun sai an yi ƙari a akwai lokacin da ƙarin shigowa yake shi ma wanda yayi ƙarin bai ma sani ba wanda irin ƙarin sallar dan su da innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nazzal jiludu badalna bi jiludin ukhra li yuzqul adha to wannan ai ƙari ne na abin nan ko to ba irin wannan ƙarin ba irin ƙarin mataran sami'ul alim ne manta yace sami'ul basir ko azizul hakim kaga yau da gobe ce sai ga mutum ya kware amma kuma wutar da yau da ajinan taka ta an anan to balle kuma hadisi wanda shi ba shi da irin wannan kariyar ta lafazi irin Qur'ani shi kariyar sa ta ma'ana ce da sako amma akan yi ma riwaya da ma'ana ko ba haka bane kuma malamai sun yarda za a iya yi sannan wani lokacin Ibn Hajar yakan kawo hadisi kuma ya ba'afa shi da kansa in ya ba a fashi ko ba zai gaya maka me yasa ya ba a fashi ba amma dalilin da ake ba shi uzuri saboda ya ce muktasar dan haka ba dole ne komai sai ya kalalace shi ya tsaya ba to sai tambaya shin da abin da yake cikin sayyid al-qadi yake cikin bulughul maram an kawo shi ne dan ayi aiki da shi ko kuma akwai abin da Ibn Hajar ya kawo shi ba dan ayi aiki da shi to amsa shine akwai abin da Ibn Hajar ya kawo shi ba so yake kai aiki da shi ba so yake gaya maka ana fadar sa in ana maganar wannan babu amma shi bai inganta ba sai ka maka sai gaya maka rashin inganta wanda shi kuma wannan ya kwaikwaya ne daga sanin ashabi sunna wanda suna kawo hadisin liddiyya dan su nuna maka cewa wannan hadisin ababun baya cikin hadisin da za a yi aiki da shi ko dai saboda in aqdal ijma'u ala khilafihi ko kuma saboda yana da rauni ko imam malik a cikin muwatta hadisi ne malik ya rawaito a muwatta kun bai yi aiki da shi ba wannan shi ma majal ne na bahasi har yanzu ba a gama da shi ba ma rawahu malikun wa lam ya'mal bihi duk da cewa an tattaba wasu bangarori amma har yanzu majal mai bijire ne da yake bukatar sake bibiya a haƙƙaƙe shi misali a cikin kitabus sala a babin sallama imam malik ya rawaito hadisin sallama uku kuma bai illanta hadisin ba amma kuma baya yin aiki da shi ko baya cikin koyarwar malikiya yin sallama uku abinda ya tabbata shi sun sallama biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu ko kuma da alfazun sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ana ƙara wa barakatuh a hagu ya za ku ce ba a ƙara yawa ya zo a cikin hadisin wa'il ibn hujr Allah ya ƙara yadda a gani ko to abinda nake so ka koya ku ajiye min maganar wa'il ibn hujr ɗin nan ka koyi da an faɗi a bulughul maram za ka iya buɗo shi yanzu in da zan ce maka buɗo min hadisin wa'il ibn hujr in baka rabin minti za ka iya buɗo min shi ba sai ka duba fahari ba kawai ka buɗo inda za ka gane mutum yana karanta littafi kenan ina yawan buga misali da malal kasim amini na ne na fi kowa sanin sa fiye da kowa kuma na fi kowa sanin irin baiwar da Allah ya mishi da yawa wani lokaci ko gardama akan wani abu zai iya haɗa mu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ko kuma wani zai kawo wata magana ta ilimi ko shi zai kawo magana ta ilimi sai a ce a ai tana littafi kaza ban taɓa ganin wanda yake saurin buɗo magana a littafi ɗin wallahi komai rintsin littafin farko dai tuku na dama in ya taɓa zuwa labiraren ko in labiraren take gwanda ma ta saka iya cewa ta saki kafin ka iya nemo littafin shi ya nemo shi sannan yanzu nan ka kace kamar irin ƙwararrun gogaggun manajojin bankin nan wanda in suka saka rafa a aljihunsu in za su baka naira goma sha in za su baka 17,000 in yan 1,100 ne zarowa ɗaya za su yi maka su miƙa maka kuma ka lissa ba ka ga naira 17,000 akwai wata da ta gaya min ta ce mahaifinsu haka yake musu in dai zai ba ku kuɗi baya lissafawa manajan tsohon manajan banki ne kawai in ya ɗebo kawai zai ce nawa kana faɗa zai ɗebo iya kuɗin sai ya ba ku kuma wace ba mu taɓa ƙirga mun ga an faɗi ba to kai ma yanzu na in ce maka buɗo mun hadisin wa'il ibn hujr wani ya dinga bari mu gani shafi na nawa yake a to bari mu koma fahari a to kai ma zaka koyi yadda da an ce maka hadisi kaza a bulughul maram tunda kun gama shi ni ina ba ku fa'idar ne saboda kun riga kun gama littafin sai ka ga yadda za ka iya buɗo hadisin nan wannan ana ƙara wa barakatuhu rikici ne tsakanin Sheikhul Albani da wanda suka sa a masa hadisin asalin sa hadisin Abu Dawud ne na wa'il ibn hujr shi abinda Albani ya tabbatar shine a riwayar wa'il ibn hujr kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ne a dama amma banda a hawo amma an yi mata ta'aqqubi shi Sheikhul Albani din duk da cewa ya magana a cikin sifatus sala da yawa akai cewa nuskar wa barakatuhu a hagu kuma muhaqqiqun sun ce ai nuskar da take hannunmu nuska ce ta lu'lu'i riwayar lu'lu'i ce daga Abu Dawud amma a nuskar Ibn Dasa a shi wannan hadisin nafsuhu an samu ƙarin wa barakatuhu a hagu haka sai a sallama wannan nuskar shi kuma Sheikhul Albani yace a bijiro masa da nuskar yanzu a kai dan kadan wanda bai taka karaya karya ba saboda rauni na da kuma lokaci da kuma karancin rubuce-rubuce da akai a wannan babi kuma na gaya muku na sake muku ihala zuwa ga Sheikh Dr. Adam Muhammad nan gere wanda lecturer ne a Fatastum a Jami'ar Yobe Jami'ar Jihar Yobe wacce take garin Damaturu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne majistar ɗinsa da doctorat ɗinsa duka akan kullatul ahkam da bulughul maram da kuma muntaqal akhbar na majalisar Taymiya ne. To kuma bayan nan yana da wani sufin cike-bincike da suka shafi kutubu a hadisul ahkam ɗin wanda na gaya muku da yawa daga cikin ma'alumat ɗin da na ba ku nima da ma'alumat ɗinsa na dogara. Abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana. Ibn Hajar Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya ba shi ladan wannan aiki da yawa al'umma da ake karanta littafin nan a koyaushe a duniyar musulmai. Kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malaminku da alkhairi, ya sanya aljanna ita ce kaɗai sakamakonsa, wadataccen sakamako da Allah zai ba shi sakamakon wannan namijin ƙoƙari da ya yi. In ya yi kusakurai a ciki, Allah ya gafarta masa kusakuransa, Allah ya ƙara bunƙasa masa iliminsa, ya ƙara masa imani da ikhlasi, iyayensa da malamansa Allah ya saka masa alkhairi. Wanda suka asasa wannan majalisi na karatu kuma Allah ubangiji ya ɗaukaka darajarsu, inda waɗanda suka mutu Allah ya yafe musu, ya sa su aljanna, masu rau kuma Allah ya ba su yadda za su yi a rayuwa, kuma Allah ya sa su cika da imani, Allah ya sanya su a cikin aljanna. Zan so kafin Allah kafin mu gintse ku ba da dama ga malaman nan ko kalma ɗaiɗai ce mu ji abin da za su ce. Zan so in fara jin malamin Muhammad Bashir Marafa, ɗaya daga cikin matasan malamai ne kuma fitattu ƙwararru, la nuzakkihim ala Allah, mutumin tabbata ne amma yana yawan zama a Kano, lallar duniyar Kano ba ta san shi da yawa. Yau ku yi ɗan tofa ko kalma ɗaya ce kafin Allah ya sa wata rawa ku kamo shi, tunda ana samun koyon ce domin shi ma ya ba da fa'ida. Zan fara da shi tukuna.
Wabada assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina dai ba da uzuri da haƙuri ga abin da malam ya faɗa. Ina ji kila malam Wahabi ya yi. Yanzu ma da ya ce zan raka shi ya zo yi mahadara a nan, kuma har ga Allah ni dai na zo na ji karatu kamar sauran ɗalibai. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Kawai dai ɗan abin da zan iya faɗa guda ɗaya ne zuwa biyu. Duk wannan karatun ya kamata mu san cewa tsakani da Allah, fannin da ake magana a kansa ba fanni ne na ragwayen mutane ba, fannin hadisi. Shi yasa tun da yau kuma za ka samu cewa malaman hadisi sun fi kowa ƙarancin lokaci, kuma haka abin yake. Za ka samu lokaci baya isar mutane in dai kai ɗalibin hadisi ne na gaskiya, kuma za ka yi ɗaya abin da za ka yi kuma za ka tashi ba ka iya kewaye shi ba, shi ne kaɗai ilimin da har yau ana magana a kansa. In dai haka ne, tsakani da Allah ya kamata a ce mun ba da lokacinmu ƙwarai da gaske, mun sa himma, mun zare damtse a kan koyon ilimin hadisi. Allah ya sanya albarka ga waɗanda suka sauke wannan littafin, kuma ya ƙara musu himma da kuzari. Allah ya saka wa malam da alkhairi ya ƙara masa albarka, mun ƙaru ƙwarai. Allah ya ba shi gidan aljanna bisa ga wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To sai a Sheikh Malam Mika'il hafizahullah, wanda asali shi malam ɗaya daga cikin limaman masallacin Almanar ne na Kaduna, yanzu haka a wannan cibiya, shi ma za mu ba shi ɗan gaisa da mutane.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba sai mun yi wani dogon muqaddima ba, zan kaina da fiha da ƴan uwana ɗalibai cewa mu sani ilimin hadisi babu ilimin da ya kai shi tsada, tsada a wurin daraja, tsada kuma a wurin. Tsada a wurin daraja, sannan tsada kuma a wurin abin rayuwa. Za ka ga yawancin masallatanmu za ka ga ana kawo sadakan alkur'anai ko? Amma da wahala ka ga ana kawo sadakan hadisai. Da wahala. To ilimi ne mai tsada a wurin daraja kuma mai tsada a wurin aljihu, don haka sai an daure. Kuma wallahi Kano 'yan gata ne da yawa, sai mutum ya fita garuruwa za ku gane cewa Kano Allah madaukakin sarki ya daukaka ta ga su malan nan suna ta bada ilimi wanda duk inda kaje ka dawo irin ilimi zaka koya duk kasan da kaje irin shi zaka koya dai ka dawo to Kano Allah madaukakin sarki ya mata wannan daraja din kuma wallahi abu na karshe shine babu ilimin da ya kamata mu maida hankali akan irin ilimin hadisi saboda yanda mutane suka tashi wurin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to babu yanda zamu yi mu bashi kariya mu kuma ba za mu iya bashi kariya ba har sai mun san ilimin hadisin kuma sai mun koye shi ta hanya mai kyau to Allah madaukakin sarki ya saka masu malan alkhairi da wahala kaga an yi karatu kuma an zo ana bayanin yanda littafin yake wannan yana da wahala to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin mizanin lada Allah madaukakin sarki ya yi mana albarka ga baki dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sun ji magana a takaice zan so Sheikh Malam Muhammad Saghir Abu al-Masakin Muhammad Saghir Uthman Abu al-Masakin wanda shi ma ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ne kuma malami matashin dattijo malami ne a jami'ar kimiyya ta Kano ta Wudu KUT don haka shi ma za mu soko kalma ɗaya ce linastafi da min
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ko da ke an ce amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ni wato dalibi ne gaskiya kamar abin ya dan yi min nauyi amma ya kace ni wato malamin da ya karantar da mu Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma da fatan abin da muka karanta din zamu bibiye shi kamar yadda malamin ya magana amma in ba damuwa zan ce kamar mu guji wato gaggawar zama a makarantar da shi ba tare da mun sake dawowa mun lale shi a gaban malaman ba saboda kamar Hafidh Iraqi da kuma Imam Suyuti a cikin Alfiya akan babin da ya zo a gurin dabt na hadisi suna cewa wato idan mutum ya zo ruwayar hadisi kuma ya karanta da larabcin amma sai ya zan baya karanta larabcin daidai to hukuncinsa ɗaya da wanda yake ƙirƙirya ya dangana ta da annabi sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah sallama baya gwaranci Imam Shafi'i yana cewa Allah baya aiko annabi kuma annabi ya zo yana kwata a yaransa wato yana yin gwaranci kenan ko yana gwaranci a yare wato annabi baya gwaranci a yare so manganin manzon Allah sama kuma manganin wanda suke faslan kuma suna da fasaha cikakkiya babu kuri a cikin maganar da so wajibi ne zan cewa kafin mu karantar bayan malamin da ya karanta mana ya mana bayani mu ƙara koma mu tabbatar mun dandake yadda lafazin yake da yadda aka karanta daga littafin mu riko shi sosai yadda yake da wasanansa da komai sannan kuma mu gane ya fasarorin suke Allah ubangiji ya mana agaji kuma ya kiyaye mu fadawa sharrin abin nan Allah saka alkhairi
da saura malam Yasir kalma ɗaya za ka faɗa ai shikenan sai kai kalma ɗayan sai kai bayanin lokaci
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk